Daga muryar Amurka a Washington DC.
To jama'a assalamu alaikum, yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger din da suka hada da radio amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio da kuma shafin mu na Facebook Live a VOA Hausa ko ka cokan a fada ta yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Usman Ahmad Kabara
tare da
Dr. Yusuf Aliyu Harande.
To a yau talata 15 ga watan Mayu shekarar 2018 za mu yi magana ne akan harkar ilimi kamar yadda muka saba, inda za mu tattauna akan matakin nan na gwamnatin tarayya wanda ta dauka na soke kudin dawainiyar karatu na jami'o'i, wato tuition fee a turanci.
Wannan abun a gaskiya ya dade, yana
to yana haddasa damuwa
ga abun nan. In ka lura mai yawanci Najeriya Allah ya barkace mu da matasa masu dimbin yawa, amma mafi yawanci daga cikin mu zaka ga ba wa ilimi, ba wai saboda ba ma son karatu bane, saboda ba hanyar, ba kudin da za su biya wannan kudin karatu. Kudaden da ake maka magana ba ba kananan kudade bane.
Za mu karanto sakonninku na tambayar da muka muku a Facebook da Twitter da ma Instagram.
Haka kuma za ku ji hirarmu da wakilinmu wato Nasiru Adamu Alhikaya, wadda aka danji somintabin ta kan maudu'in nan da muke magana a zauren muhawarar yau da gobe.
Kana za ku ji hirar da za mu yi kai tsaye da Dr. Lawal Habib, daraktan shirye-shirye a Polytechnic da ke jihar Kano.
Yanzu kafin mu luluka cikin shirin, bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku kuka aiko mana da amsa na cewa menene ra'ayinku game da matakin da gwamnatin tarayya a Najeriya ta dauka na soke kudin dawainiyar karatu a jami'o'in kasar, wato jami'o'in gwamnatin tarayya din kenan, wato tuition fee a turance. To bari mu je.
To sakonmu na farko ya fito daga Garba na Halli Kamba Kebbi, yace gaskiya wannan mataki ne mai kyau kuma hakan zai ƙara inganta ci gaban ilimi musamman ma ga yaran talakawa marasa galihu, saboda ni kaina koyaushe ina buƙatar ƙarin ilimi na jami'ar, amma saboda ni dan talaka ne kuma ba ni da galihu sai na Allah, ina son karatun na jami'a amma saboda rashin kuɗi dole na haƙura.
Sai kuma Binta Woman Leader Doguwa tace hakika yau da gobe ƙarya ta boka, wannan matakin abin jinjinawa ne, saboda haka zai bawa ƴan marasa galihu damar ci gaba da karatu ko samun ilimi a jami'a cikin sauki.
To sai kuma sakon Khalid Isa yace wannan abu ne mai kyau, kaga ire-iren mu talakawa za mu samu damar ci gaba da karatu.
Mustafa Bello mai gari yace hakan babban abu ne musamman ga iyaye, amma fa idan da gaske ake ba wai maganar fatar baki ba.
To bai yadda ba kenan. Sai kuma sakon Dauda Musa ba rigima, Allah ya sa na faɗi sunan daidai.
Ba rigima dan dumi.
Yawwa, yace salam yau da gobe, hakika daukar wannan matakin yayi daidai.
Barista Hassan Chole Maskandari yace ni dai a gani na handama ne kawai ba wani abu ba.
Sai kuma sakon Alhaji Murtala mai gyada Kuntagura yace tabbas wannan shine ya dace gwamnatin targayi a domin samun saukin yin karatu musamman ga ɗiyan talakawa marasa ƙarfi.
Dauda Musa yace Salam yau da gobe. Hakika daukar wannan mataki yayi daidai domin idan an juri juyawa hakan to da alama dan waken da ke kasa zai samu yaji.
Haka ne. Sai kuma sakon Albashiru Bashir yace assalamu yau da gobe. A ra'ayina shine kudin makaranta na jami'a da gwamnati ta dauke wa dalibai wani mataki ne na taimakawa dalibi domin su rage wasu hidimomi na makaranta don su yi amfani da su a wata hanya don su yi wa bukatu watan bukatun su misali kamar handout ko mu ce abinci na cin abinci.
To sai daga karshe Muhammad Lawal yace wannan mataki yayi daidai domin rage wahalar da mu ya'yan talakawa muke dangane da biyan kudaden karatunmu.
Sakon mu na karshe ya fito daga Abdullahi Hassan Baffaji yace Allah ya tabbatar da hakan. Amin summa amin.
To mun gode ya ci gaba da aiko mana da sakonni.
To domin jin yadda lamarin yake bari mu ji tattaunawar da wakilin mu Nasiru Adamu Al-Hikaya yayi da wasu matasan zauren muhawarar yau da gobe.
Za mu tattauna ne kan wannan mataki da gwamnatin Najeriya ta dauka na soke kudin dawainiyar karatu wato tuition fees. Wannan kuma sanarwa ta fito ne daga karamin minista na ma'aikatar ilimi Anthony Anwuka biyo bayan taron majalisar zattaswa. Ɗaya daga cikin matasan shine Amir Sani Madaka wanda yayi karatunsa a Zaria kafin ya fice waje yaje karatu na degree na masters. Sai kuma shi Sadiq Yusuf wanda ya fito daga yankin Arewa maso yamma wanda ya karatu a jami'ar Danfodio kafin shi ma yaje Burtaniya ya ci gaba da karatu. Na ga yana murmushi. Shin ko Sadiq kana so ka kara gaba ne ka je degree da girgir?
Ka san ilimi ai baya karanci.
Yawwa to Ahmad da ka ji wannan labari na matakin da gwamnatin Najeriya ta dauka wani abu ka ji a ranka ko komai zaka ci?
To alhamdulillah wannan mataki da gwamnatin tarayya ta dauka ina ganin mataki ne wanda zai taimaka kwarai da gaske, zai taimaki dalibai waɗanda suke da matsaloli gurin harkan ilimi na kuɗi, waɗanda iyayensu ko su ba su da dama su ci gaba da karatunsu na jami'a after sun gama secondary school.
Sadiq Yusuf, me zaka ce ke kuma kan wannan mataki na gwamnatin Najeriya?
Alal haƙiƙanin gaskiya wannan ba ƙaramin tunani bane na janye wannan kudaden, ba ƙaramin ci gaba zai kawo ba wurin ilmantar da matasa. Wannan abun a gaskiya ya dade, yana
to yana haddasa damuwa
ga abun. In ka lura mai yawanci Najeriya, Allah ya barkace mu da matasa masu dimbin yawa, amma mafi yawanci daga cikinmu zaka ga ba ilimi, ba wai saboda ba ma son karatun bane, saboda ba hanyar, ba kuɗin da za su biya wannan kuɗin karatun. Kuɗaɗen da ake maka magana ba ba ƙananan kuɗaɗe bane. Yanzu fi sabil lai wanda ke sai da abin nan ko masu yan ƙananan sana'o'i wanda baya da wanda zai tallafa, zaka tunanin cewa zai iya biyan 60,000-80,000 ya je karatu? Ba anan. So gaskiya na tunanin wannan abun zai kawo cigaba sosai wurin tattalin arziki da kuma cigaban ilimi na matasan Najeriya.
Yawwa to Ahmad, in kuwa haka ne kamar yadda Sadiq ya faɗa, matasan Najeriya ba wai ba sa son ko ba su da basira ko ba sa son karatu bane, wannan tsadar ta sa su suke ja da baya. Amin, me zaki ce ta gwamnati dai? Ta ce makarantunta ne na gwamnatin tarayya. Akwai kuma wasu makarantun jami'o'i na gwamnatocin jihohi da kuma masu zaman kansu wanda bai shafe su ba.
To ina ganin su ma waɗannan kamar na jihohi za su iya tallafawa, saboda na san akwai jihohin da suke ba ɗalibai tallafi iyali, wanda wannan abin yana taimakawa ƙwarai. To za su iya ƙarawa akan haka. Akwai kuma yanzu universities da suke da state kamar jihohi kenan, suna da universities nasu, su ma in za su iya kallon irin wannan mataki da federal government ta dauka, su ma su zai taimaka kwarai da gaske. Saboda ina tunanin abinda za a iya tallafa ma ƙasar nan shine matasan mu a ba su ilimi. In aka ba su ilimi, ƙasar mu za ta samu ci gaba, haɓakan arziki, sannan kuma za a rage irin wasu abubuwan da yake faruwa a ƙasa, kamar irin issue na Boko Haram, irin waɗannan abubuwan da ake samu yanzu kamar a Zamfara State, yanda ake samun mutane ana zuwa ana kashe su, ake kira armed bandit.
Ka nuna kamar ma ta'addanci ko aikata laifuka na dangantaka da rashin karatu ne, amma ni karatun watakila wasu suna cewa ba lalle sai mai zurfi har na jami'a ba. Sadiq, me zaka ce tunda ya kawo cewa jihohi ma za su iya bada wannan tallafi idan gwamnatin tarayya ta yi wannan ita kowa ya sani kwariyar gwamnatin tarayya tana da fadi sosai abinda za take zubawa a aljihunta ko take samu yafi na jihohi wasu jihohin suna kukan karancin kuɗi ga daukar nauyin waɗannan jami'oi wannan abu zai iya yiwa ko a jihohi
ai watun malam Nasiru abinda ya kamata ka fahimta shine ko kuma masu saurare mu su fahimta shine abun nan ba zuciyar yi ne in gwamnati tana da zuciyar yi za ta yi ta yi duka jihohin nan da kake magana akwai in ka lura akwai jihohin kamar Jihar Kano sun gina university da jihar kuma akwai nan jihar Sokoto su ma yana ga sun gina university ta su ta jihar ba don komai suka gina ba ne saboda su samu yan jihar su yan asalin jihar su shiga su samu ilimi ingantacce yanzu in ka lura da nan jihar mu ta Kano gwamnatin ta gabata ta Dr. Rabiu Musa Kwankuso da kuma mai girma gwamna lokacin da yana mataimakin
gwamnan yanzu Abdullahi Umar Ganduje
haka sun assasa jami'a ta Northwest wannan jami'a sun yi ta ne saboda ganin an kawo ci gaba ta fannin ilimi na matasa na wannan yankin haka in ka lura da jihar Sokoto kuma sun assasa university ta jihar despite muna da university ta Usman Dan Fodio University wannan kuma duk ci gaba ne da matasa masu ilimi wadanda suka goge suka kawo domin ganin cewa an samu ci gaba a jihar nan kuma alhamdulillah ba karamin ci gaba wannan university ta kawo ba don da zaka ga mutane da dama sun yi apply university amma saboda university ta Dan Fodio ba za ta iya ɗaukar duka ɗaliban jihar Sokoto ba amma saboda yin wannan university din ya sa an samu matasa masu yawa a cikin university kuma suna karatu gaskiya ba karamin ci gaba bane ga jihohinmu na arewa da kuma arewa maso yammacin Najeriya
wato su duka na nuna kowace jiha yawanci waɗanda suka ci gajiyar boko irin ku da har kuka yi masters ya dace ku riƙa dawowa gida ku ƙara yawan makarantun nan saboda budawa watakila na baya sun wasu samu da ilimi mai zurfi irin na jami'a
in ka lura da mafi yawancin jami'o'in da muke da su a Najeriya kamar yanzu ita makaranta wannan ta Zaria ABU Zaria Ahmadu Bello ne ya assasa wannan university
Ahmed wannan maganan tushen fi din ma na fahimta ma ana magana kamar waɗanda ba yan wani yanki bane su ne ake cajin su irin waɗannan kuɗaɗe su kuma yan yanki sai a caje su wanda bai kai wancan tsada ba
haka ne ana yin hakan ne daga cikin dalilan da yasa suke haka saboda su rage ba waɗanda ba yan wannan wanda ya kamata su ci gajiyan wannan karatun a wannan jami'an ba daman shiga wannan university din wannan rashin wannan bambancin kuɗin yana bambanta su sannan kuma yana hana wasu waɗanda ba yan wannan shiyan ba zuwa wannan university su karatu a wannan jami'a
wato shi yasa ma kowace jiya ya dace ko yanki su dage su kafata su kawai jami'a
wannan yana da kyau sosai kwarai da gaske saboda zai taimaka ko gwamnonin ko kuma wannan gwamnonin wannan jiha za su iya bude wani asusu na taimakon dalibai waɗanda suke da matsaloli na finances na harkan karatunsu ina ganin wannan abu zai taimaka kwarai da gaske
Sadiq me zaka ce waɗannan kuɗaɗe na tuition fee wasu jami'oin ma da aka zanta da su kusan sun nuna kamar ba sa ma fakar bar waɗannan kuɗaɗe ba mamaki kuɗaɗen suna shigewa kamar cikin rajista ta dole din nan ne kai da kai jami'a me zaka ce kan waɗannan da samun waɗannan kuɗaɗen da babu su ya jami'a kake ga za ta yi tafiya a Najeriya ta gwamnatin tarayya
gaskiya wannan kuɗaɗen a don ban yi tunanin suna da wani tasiri ba wurin ko kuma za su iya making wani bambanci ba wurin tafiyar da harkokin university ka lura gwamnatin tarayya suna ba da kuɗaɗe ga abin kuɗaɗen nan ina ganin kamar ba su ishe su ba ne abin da ya kamata gwamnatin tarayya ta ba su kuɗaɗe enough da za su ishe su ba ɗalibai ilimi mai inganci
gwamnatin tarayya ita ma tana da matsaloli da yawa kusan kamar wannan gwamnati ma an fi mai da hankali wajen matsalar tsaro sai da wato tsaro za a iya ma shiga jami'ar a yi karatu kuma sai ka ga malaman jami'a kusan duk shi bayan shekara ɗaya sai su yajin aiki su ce a ƙara musu albashi wannan ma wata matsala ce da dole nauyi ne kan gwamnatin tarayya
Eto, amma kamar yanda Malam Ahmed ya faɗa a baya cewa ilimi fa yana da muhimmanci sosai. Duka wannan abin da kake magana na su harkan da ta'addanci da sauransu duk ya ta'allaka ne da rashin ilimin da matasan mu suke da shi. In kana da ilimi, me zai sa ka je ka dauki bin daga kaje zuwa ko ka sa bomb kaje zuwa kashe kanka? Ka gani wannan duka rashin ilimi ne ke kawo wannan abin da ya kamata gwamnati su sa kuɗi masu yawa a harkar ilimi, especially universities din mu da kuma secondary school, a samu ingantaccen ilimi so that mutane su samu ilimi mai inganci su je su nema ma kansu aikin yi.
In haka ne Ahmad, ya ma tuno min don na so na mance, na so na dawo da tambayar nan gare ka. Ka nuna da ilimi ne za a magance wannan hali irin na ta'addanci. Wa ilimin dole ne, misali har ilimin sa ya kai kan jami'a ne ko kuma ma daga in an samu ilimin primary da secondary mai inganci ka iya kawowa mutane su waye su riƙe dogaro da kansu.
Yana da muhimmanci kwarai a samu ilimi har zuwa jami'a, amma ba dole bane. Ina ganin idan mutum ya samu wannan basic abunan din karatun primary school da secondary school, zai iya ba wa mutum wani haske a rayuwar shi wanda zai guiding in shi through, wanda ba zai engage kansa a irin waɗannan abubuwa ne irin ta'addancin nan ba. Saboda koya ne dai, in mutum na da ilimi, abinda zai yi da wanda bai da ilimi ba ɗaya bane. Saboda shi ilimi haske ne a rayuwar mutum, yana guiding din mutane zuwa ga abu mai kyau, kuma ya nuna musu cewa in sun yi wannan abu, wannan bai da kyau.
Mun duba wannan, in ma dai a ce tunanin mun za mu fahimta game da soke waɗannan kuɗaɗen shi ne zai sa a yi karatu, ba mamaki wasu daga cikin matasa za su fi son a ba su kuɗi ne su yi sana'o'i kawai, ba lalle yau ko da an ce ilimin kyauta ne, ba mamaki wasu matasan ba za su shiga jami'ar ba.
Wannan haka ne, gaskiya ne. Akwai waɗanda dama ko a ƙasan Turai kamar Ingila akwai yanda suke tsari, akwai yanayi da suke bayarwa na tallafi wanda in suka gama secondary school. Amma abinda nake cewa shine, kamar su kasashen da suka ci gaba kamar na Turai, kamar na Burtaniya, akwai tallafi da suke ba mutane matasan su. In ka gama high school, suna baka wani tallafi wanda idan ka zaka yi karatu da shi, idan ka gama, in ka samu aiki, zaka biya gwamnati. In ba kuma ka samu ba zuwa wani lokaci, wannan kuɗin ya sun yafe maka shi.
Tim, kuma wajen Sadiq, a ƙarshe me zaka ce wajen yawan wasu, ko suna cewa wasu jihohin ba ma don a ce koda an rage waɗannan kuɗaɗe, yawan yin jami'o'in kamar ba zai tasiri sosai ba game da karatu, a ce an inganta ilimin karatu na primary da secondary. In ya so, in babu ma jami'a a jihar ku, za ka iya tafiya ta makwabta ko kuma ɗaya daga cikin manya-manyan jami'o'in nan na gasa ka je kai karatu daga bisani.
Kowane fanni dai na ilimi yana da nashi, amma kiran da nake yi ga jama'a, especially mutanenmu na arewa, masu kuɗinmu, da su yi ƙoƙari su saka jari wurin ganin ci gaban ilimi na jihohin na jama'anmu na arewa. Kamar yanzu in ka lura da abubuwan da suke faruwa wasu daga cikin jihohin, akwai matasa da zaka gani masu kuɗaɗe da suka saka hannu jari a ilimi na jama'a a ƙasar nan.
Kuɗin kayi kuɗi ne ko post graduate ne after that ka gama degree na farko kenan? Highest kuɗin da zaka biya 200,000-300,000, amma kamar universities wanda suke Turai, za ka ga kila in kai combatant ɗin kuɗin, za ka ga ya kai kuɗin 3,000,000 ko 4,000,000. Kuɗin da ake kashewa a Najeriya ba wani abu bane in ka kwatanta da kuɗin da ake kashewa a sauran jami'o'i na ƙasashen Turai.
Wataƙila shi yake sa can ba a yajin aiki kenan.
To gaskiya da wannan, saboda system ɗin su ya fi na nan, gaskiya tsakani da Allah, ba irin abin nan ba ne, ba irin na nan ƙasan ba ne.
So ga Najeriya kuma ta ce ta maso ke kuɗaɗen ɗawainiyar karatu, bayan ma kuma ga wataƙila ba wadatattun kuɗi.
A'a, to gaskiya ni a wannan ba zan iya cewa wannan abin zai iya jawo matsala ba, saboda daman ita kamar gwamnatin tarayya tana akwai kuɗi da take bayarwa, take bayin duk wannan universities ɗin wanda yake ba su dama su tafiyar da harkokin ilimi a wannan jami'o'in. To some extent ma shi wannan kuɗin kamar ba su ma remitting federal government, kamar suna amfani da shi ne na wasu abubuwa wanda ya danganci kila malami idan za a luki ina wani abubuwa wanda yake kila wani ina daukan wasu courses extra courses suna biyan su wannan abin sannan kuma akwai kudi da suke ba duk department suke raba ma kansu malaman saboda kila kudin da wannan department din ta kawo na yawan daliban da suke registering wanda wannan department din so need to me ina ganin wannan abin ba zai hana komai ba sai dai kawai kila kasin dan adam bai ki kari ba sai dai kawai su ce kuka irin kila wani abu da suke dan amfana da shi ta wannan kudin za su daina samu amma wannan ba zai affecting din biyan albashin su ko wani harkan karatu wanda suke gudanarwa a wannan jami'o'i ban tunanin hakan zai iya kawo wani matsala ko cikas
akwai lokacin da nake ji ma ake kira ga ko wasu yan siyasa in an zo campaign suke neman su ce ma za su sa ilimi ma ya zama kyauta
yana da kyau hakan amma unfortunately suna fada ne kawai ba wai abin ya kai cikin zuciyar su ba suna fada ne saboda suna ganin cewa hakan zai jawo ra'ayin jama'a su yi su ko kuma su zabe su saboda su ma su samu abin da suke so amma inda za su yi hakan zai taimaka kwarai da gaske
to madalla kaji yanda hirar da wakilin mu Nasiru Adamu El Hikaya yayi da matasan nan gaskiya sun yi magana da muhimmanci
eh to kamar akwai yanda suke dai nuna kamar an dan bar jaki an dan bigi taiki ba haka
gaskiya
eh to haka yake to masu sauraro kamar yadda muka ce zamu tattauna da Dr. Lawal Habib to kai tsaye muna tare da shi ta waya kuma zamu je gare shi zamu ci gaba da muna tattaunawa muna dan dawowa muna dan yaya abubuwan su kira kuma har inda zo daka amanta
Yusuf zai dan yi mana tsokaci shi ma nan da can
mun tattauna
assalamu alaikum doctor
wa alaikum
salam barka da yamma
yawa barka ku da aiki
yawa barka da warhaka Dr. Lawal
yawa
to kaji maudu'in da muke tattaunawa akai muna tattaunawa ne akan yadda gwamnatin tarayya ta haramta karbar wato kudin
irin dawainiyar karatu din na farko register farko din da zaka ga an yi ko da sauran su
shi me zaka ce game da wannan lamari
to wato hatta abin da ke mu kuma take can ta shi ne da kasace waɗanda da cikin barban musamman kasashe na Afirka wanda akan a farnin
ai ina ga layin nan naka sai mun sake laliban shi
kamar sai mun ƙara kiranka doctor saboda yana gargada sosai ba kadan ba
bari mu dan ci gaba da tattaunawa nan kafin a sake lalubar
Yusuf kaji maudu'in da muka tattauna tun da muka shigo kake tare da mu
amma kafin ka shiga cikin Yusuf Aliyu a harkar ilimi layin ka ce gashi har kadiri muna maka murna yayi digiri ya digiri
ai barka
ya gama digirin shi kuma muna maka murna
barka
Aliyu Harande Yusuf Aliyu Harande yawanci zaka ga cewa dama wannan magana tushen fi da ake tintina ai dama a ka'idar ba za a karbe shi ba amma sai ya zama kamar wani halatta shi aka yi a fakaice za a kawo maka wannan a kawo maka kudin wannan a kawo maka kudin wannan karshe aka hada sai kaga kawai ya tashi amma ni na san lokacin da muke karatu ma farko da muka je registration karar an rubuta mana tuition fee sai a saka kaza
nima na ganawa
abin yake
gaskiya ne to kamar yanda kowa ya sani ne kamar tsarin yanda Najeriya take wannan abu ne wanda yake dama tun fil azal za a ce babu wannan tsarin na karban wannan kudade a hannun dalibai amma sai aka ga cewar jami'o'in Najeriya sukan sa wa'ensu kudade haraji da sukan daura akan maya dalibai to shine sai a zo sai kaga cewar ya an samu kudin makaranta ya kai ga matsayin da ma mutum ba zai iya biya ba to amma mafi akasari su a tsarin yanda aka yoshi shine cewar makarantu suke da haƙi na tabbatar da wani kudi ne nawa ne suke ganin zai yi daidai da daliban wannan yankin sai su samu su to amma kuma kamin ka ankare sai kawai aka zo sai aka maida abin ya zama jiki sai ya zama na kawai kudin ma ana sa shi fiye da ma tunani to kuma ko a wannan tsarin da ita gwamnati take magana akai shine cewar jami'o'i suke da haƙi na su ainihin kawo kudin da za su samai dalibi ya biya. To amma kuma in ma an ce hakan, to zaka ga zadi a koma gidan jiya ne idan ba an sa.
Jami'in kaga yanzu kamar yanda suka ce akwai na federal ko na gwamnatin tarayya, akwai na jiha, na jihohi, akwai masu zaman kansu ma ai. Amma sun ce masu zaman kansu da na jihohi su ba su da ikon su wani abu a kansu, sai abin da suka ga.
Eh, gwamnati ta ce ba ta da ikon sai ta ba su wani, ta yi musu wani hukunci akan wannan.
To idan aka duba wannan sai aga cewa ya za a yi gwamnati tunda ta ce tana da hukuma da take ainihin duba ayyukan jami'o'i. To ka koga ya kamata a ce a samu wani tsari wanda yake kowa zai iya shigan cikin shi.
A ce kamar doka ce kenan.
Eh, to amma in wannan ita ita University Commission din nan ba za ta iya ainihin watan abinda ake cewa a turanci regulating
ta irin ta kayyade
ba. To ai kaga still duk da haka dai za a sake koma gidan jiyan kenan.
To idan muka duba wato banda watan dawainiyar makaranta da jami'ai suke saka wa dalibai, to ni ana tunanin sai nace shin me yasa har makarantun secondary da na primary me yasa ba za a dawo tsarin yanda ake yi da na kowa yayi karatu lami lafiya
irin kaman basic din da ake cewa ni bature na kuma wannan matakin?
To wato kon idan ka duba ma zaka ga cewar ai kasashen da suka ci gaba a duniya ma ba wai sun mai da hankali ne akan bada ilimin jami'o'i kyauta ba, ainihin hankalinsu yana kan wannan ilimin da ake cewa na primary din nan, sannan kuma da ilimin watan secondary
shine tushe,
su ne tushe,
saboda ai ba dole ne ma kowa kaga kai jami'a ba, ba dole ka samu damar yi ba. Amma in ka samu wannan zaka ga kamar yanzu anan zaka ga na sha ganin sai kaga tsohuwa shekara 100 ko shekara 80 in ka bata biro ta kada ta rubuta sunan ta ba ma wani sabon abu ne, zata cika maka form, zata yi wani abubuwa a rubutu saboda ne ta samu wannan tushen na karatu.
Ai idan ka duba ma zaka ga ainihin bincike da aka gudanar wanda ya nuna ainihin yawan ƴan kasar nan, ƴan Amurkawa da suke da karatun gaba da secondary ai kadan ne.
Ai
to amma kaga shi ilimin primary da secondary suna da yawa.
Yawa Yusuf, zamu dawo kan wannan batu kafin muna da dan lokaci kadan.
Komai TV ya kamata a ba abin
nan. Doctor, muna da lokaci kalilan a cikin shirin. Eh wallahi. Ko zaka dan yi mana jumla a jumlace ya kake kallon wannan lamari?
Wato yadda lamarin yake shine yana da kyau, yana da sarkakiya. Sarkakiyarsa shine na cewa a cancanta shine ya kamata kasashe na Afrika ma gaba su duba yadda za su haɓaka ilimi, musamman da waɗansu ɓangarorin da suka yi tasgaro ilimin ya tasgaro. To amma shine yadda za a iya ɗabbaka shi su zama na cewa za a yi nasarar su taimaka wa waɗannan makarantun. Misali, akwai jihohi a Najeriya da suka taɓa gwada ba da ilimin kyauta na musamman na higher education na makarantun gaba da secondary. Amma daga baya maimakon su zama na an samu haɓaka ilimin, sai su makarantun suka shiga waɗansu wahalhalu domin an sa yara kar su biya kuɗi, kuma ita gwamnati ta kasa ba waɗannan makarantun kuɗaɗen gudanarwa. Wannan shi ne taɓa harkar ilimin ya zama da cewa ba za su iya gudanar da ilimin yadda ya kamata ba. Amma idan gwamnati tana da hakikanin cewa za ta iya zuba kuɗi da jari a harkar ilimi ta yadda ba sai iyayen yara sun ba da kuɗin ba, wannan zai cike gifin da ake samu na yara masu cikira amma ba za su iya zuwa makarantu ba saboda biyan waɗannan kuɗaɗe na gudanarwa.
To daga ƙarshe a 'yan daƙiƙa, shin wannan ɗawainiyar da an dakatar da ita sai kuma aka ga cewa makarantun suna ci gaba da karɓan kuɗaɗen ɗalibai, me yasa?
Idan ka tsaye da makarantu da ka ɗalibai, sai gwamnati ta zuba musu kuɗaɗe ta kitsima ɗalibai ne wa suke so makarantar ta ɗiba, ta ba su waɗannan kuɗaɗen domin da su gudanar da ɗaliban. Amma ma damar ɗaliban za su shigo kuma babu abin gudanar da su, ta ake su shigo da sun karɓi kuɗaɗen kenan. Shi ne babban matsalar, sai a fara ba makarantu kuɗaɗen da za su
To Malam Habib, mun gode Dokta da ka bakunci shirinmu na yau da gobe, da fatan in mun ƙara neman ka zaka shigo shirin. Lokaci ya mana halinsa. Yusuf, a takaice mun gode.
aka yake
ko kuma in ce Dr. Yusuf
to wannan kara gobe
yawa to yanzu duka a nan shirin yau da gobe kammala sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a madadin
Usman Ahmad
tare da
Dr. Yusuf Aliyu Harande
sai kuma wanda ya bada umarni wato Daniel Brown da engineer mu na yau Mr. Rob McLean ni Hafsat Maina Muhammad ke cewa ku huta lafiya
wasan ni ba ta kyale ba dan wasan kwallo ba ta manta ba wasan koko ba ta mance ba wasan ni na motsa jike dinkin su ta share ba